محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أيما الله تبارك وتعالى وغوديا بسارايا مدهي هركاوم وانا اللوكتي نا ريق وترمضان هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم عدو زيادة نبي فلو دا أربعين دا شدة نغو muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bana muwafaqa. Akwai sanarwa da shi imam zai bayar, sannan mu ci gaba. Ni kuma akwai kun san karatun ba wai in mun fara shi a nan in an rufe mu mun rufe ba ne, mu gaba muke. Saboda bara mun tashi daga suratul Isra abinan suratul Kahf anan muka tsaya, kuma karatunmu ya cilla da mu a gidaje da zauruka da muke karatu. Mun kai ga suratul Nur, kofin duk tafsiran wannan yana da su duka. Dan haka yanzu abinda za mu fara a yau shi ne suratul Nur, wato surar haske. Kuma Allah ya ba mu haske. Kuma ni ina ga surar ta dace da zamanin nan sosai. Wannan zamanin da muke ciki surar ta dace da shi ƙwarai da gaske. Saboda idan mun malam ya gama jawabi za mu ƙaddamar da surar. Kun san wani lokaci gwamnati tana ƙaddamar da taki, tana ƙaddamar da wasu abubuwa ko? Sai an yi taron ƙaddamar da kaza. To yau mu kuma za mu yi taron ƙaddamar da suratul Nur. Za ku ji summarizing wasu abubuwa kamar guda goma wanda suke da muhimmanci a tattauna su a cikin wannan rayuwa. Imam zai bada, zai karanta wasu abubuwa, a ba shi abin magana. Ina abin magana? Wanne wannan ko?
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول يا جعل الله من تركي أن يا ساكر آيامه يا ولم شبه وانهم جامعنا البركة ومتساكي هدواء أنا دورة كرقوم نتفسير بتعمي الجواب اسمي مرتبة سركنكم في الأجل بكر شكر بكر Allah ya saka masa da alkhairi, sannan kuma Allah ya bar mu da malamin shi, mun saki rakwa da shi a yanzu muna yi wa malamin addu'a. Allah ya kara masa lafiya, mun kara masa basira, Allah ya rika masa.
Amin.
Mun ke sauraro, Allah ya nuna mana makwale mu fahimci yanzu da malamin ke fassara mana yadda muka ga zaman nan farko yau lafiya. Allah ya nuna mana harshen sa lafiya.
Amin.
Akwai zaman maki da aka yi tsakanin a jami'an Hizba kuma jami'an agaji da jama'ar Nasirin Islam wadda su suke kula da wannan zaman tafsir ɗin, kuma Umar Masallaci an kula wannan tafsir na fakarar shi ne tafsiri mafi cika, kuma ya ɗauko nau'in mutane iri-iri. Akwai tsofi, akwai matasa da su suka fi yawa, akwai kwalijai, akwai mata, akwai ƴan mata, akwai kalan mutane da babu. Don haka akwai buƙatar a yi dokoki da ya shafi zaman, saboda maslaha zaman. Dama lauyoyi suna cewa if you invite him to person, live with him under same umbrella, there must be rules and regulations. Duk ɗaya in ka kira don ka rayu da shi, sai da bare kuma za a haɗa nau'o'in mutane ne. Saka za mu karanta dokan ne saboda mutane su san da ita. Kada jami'i Hizba ko ɗan agaji ya maka magana baka san da dokar ba. Dokokin dama bara mun yi su kuma mun karanta su ana. Amma mun buƙaci mu tuna wa mutane saboda ɗan adam yana buƙatar a tuna masa daga lokaci zuwa lokaci. Doka ta farko ita ce a yarda ga namiji da mace suna hira a wurin tafsir ba alaka tsakanin namiji da mace ko da matar ka ce haka da wajen tafsir dole a saboda kafin ka tsaya ka musu bayani ka gamsar da su cewa matar ka ce ko an dauki wani lokaci don haka an ware wurin da mata za su zauna da wurin da maza za su zauna don haka in aka zo ko da ita ta zo da ta tafi wajen zaman mata sai kuma ka zo wajen zaman maza don haka in kuma izba ko agaji suka ga wani namiji da wata mace sai take action a kai kamar yadda muka tattauna na biyu a yarda wani namiji ya zo ya dauki wata mace a mota ko a mashin lokacin da ake cikin karatu an kula akwai masu zuwa da mota su faki mace ta shiga a tafi da ita ko wani ya zo da mashin ya tsaya mace ta hau ya tafi da ita in an masa magana ce ko matar su ce ko wani abu makamancin wannan ba ka bisa ga wannan doka in ana cikin karatu babu wannan dauke dauke ba ka ko ka zo dauka jami'in hizba ko na agaji zai iya hana ka kuma zai take action a kai kamar yadda muka tattauna na uku dukkan mai mota idan ya zo ya faki ya fita daga cikin motarsa ya rufe ba a yarda da jin tafsiri a cikin mota ba don ba za su zo su ce za su leka cikin motar da su ga waye da waye ne da bai da cikin ba ka in ka zo kamar yadda muke ganin wasu suke zai zo sai ya buɗe motar ya rufe ya yi shimfiɗi a cikin motar sai ya sauraro wannan shi ne tsari za ka wanda aka gan shi a cikin mota hukumar hizba ko kuma agaji suna iya taking action kamar yadda muka tattauna mota ko mashin an ajiye za mu ɗauka sai bayan an yi addu'a sai idan akwai uzuri na gaggawa nan kuma bisa wasu matakai sai ka je ka yi kiliyarar da umar hizba ko agaji kafin su bar ka ka ɗauki motar sai na biyar ciye-ciye da mata suke yi an kula wasu za su zo da abinci wasu za su zo da kula wasu za su zo da sauran abincinsu sai ya zamto dandamin cin abinci madadin sauraron tausayi don haka za a tantance masu shiga wanda aka ga za su shiga da kula ko wani abinci to za a yi cikin action kamar yadda muka tattauna sai dai watakila wanda mutum zai sha ba za a hana sai kuma na shida wanda shi ne na ƙarshe masu zuwa da yara to su kula da yaro in ka zo da yaro ka zauna tare da yaro kuma ce ce ta zo da yaro ka kula da yaro da yawa yara su kan ɓata kuma a zo an tashi daga tafsir ana ta neman zuwa iyayensu kuma akwai jami'an hattara akwai 'yan sanda da sauran jami'ai su kato da gora da sauransu za a gan su suna nan a cikin mutane suna riƙe da kuma abinda za su yi domin tosin wannan doka ne haka mutane sun san da wannan sai su kiyaye fatan mu Allah ta'ala ya taimake mu ya yi amfani da mu wajen tabbatar da addininsa da ya canza mu da wadansu
amin ma
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنا سنوني تعليقي كو كارم مغانا أكام وانا ساري دونيا غبات لينتا دفوكي كالو سيدة الله يمت ساري سنن يأجيتا كما أكام ساري تكيت فيها muna je kullun ana karanta samman bakwai da samman ƙasa ko samman bakwai da ƙasan bakwai da taurari da farin wata wallahi duka akan tsari suke tafiya wani lokaci mutane sukan so su rayu ba tsari kara zube haka to wannan ba tsarin mutane ba ne sai dai in tsarin dabbobi ne don haka a tsarin mutane musamman masu addini wanda Allah ya saukar musu da tsari dole su zamanto suna bin tsarin da ya kamata don haka muna fata mutane za su bi waɗannan dokoki da tsari da aka kawo domin mu zauna lafiya kuma mu tashi lafiya wani lokaci abin yana ban takaici sai ka ga mutum ya zo wajen tafsiri ko kuma sallar juma'a amma ɗan agaji ya ce masa ga inda zai yi fakin ya ce ba zai yi ba nakan yi mamakin mutane kuma da zai kabbara bai isa ya ruku'u ba sai liman yayi ruku'i haka tsarin yake amma mutanen nan volunteer suke yi ba wanda yake biyan su lokacin su ne suka bayar ma addini da karfin su kuma dan taimakon kanmu da kanmu amma abun bakin ciki sai kaga ana fadan maganganun da basu dace ba wani lokacin wani ma yana fassara kamar mai aikin agaji ya rasa abin da zai yi ne yake yin aikin agaji wanda kuma wallahi ba haka lamarin yake wasu su yan kasuwa ne wasu su ma'aikata ne na gwamnati kar ka gansu haka sadaukar da kai suka yi dan addinin suna neman ɗaukaka da lada a gurin Allah amma kuma sai kaga ana musu kallon da ba shi kenan haka wani lokacin ko a FMC security za su yi magana sai mutum kawai ya musu bakar magana sai ya wuce saboda wai yana ganin kamar su ba komai bane tsarin rayuwa kowa da kake kallon sannan Allah ya san a inda ya ajiye shi kuma ya san dalilin da ya sa ya ajiye shi a gurin kuma kowane dan adam yana da girma yana da daraja a gurin Allah kada dan kana da ilimi zaka wulakanta wani shi ba a iya ma gane darajar ilimin ka sai an samu jahili ko
no
kada dan kana da kudi zaka wulakanta wani ba a iya gane kimar kudin ka sai da aka samu matalauci wanda bai da kudi kada dan kana mulki zaka wulakanta wani idan babu talaka ba wanda zaka mulka so kenan annasu linnasu min badiyatin wa min menene hadar fa in lam yash'uru khadamu mutum ga mutum ko mutane ga mutane ko sun sani ko ba su sani ba na kauye da na birni suna yi ma junansu hidima ne saboda haka in ka samu kudi ba kayan sayarwa babu yadda za ka yi haka ne ko dole sai da abin nan don haka mu yadda mu bi tsari kuma tsarin da suka kawo tsari ne mai kyau muna fata kuma za a yi biyayya akan wannan tsari duk abin da aka faɗa din nan an same su ne ana yi shi yasa aka saka musu dokoki da ba a yi ma ba za a yi magana su ba don haka kowa ya yi haƙuri 'yan mintoci 50 da muke yi zuwa 55 wani lokaci 40 da wani abu a yi haƙuri kowa ya ba da wannan lokacin sadaka ma kansa domin ya samu lada kada ka yi magana ta cin mutuncin wani kada wani dan ya ba ka shawara ka yi zagi ko ka yi munanta ba daidai ba ne muna fata za mu bi tsari yadda aka tsara ɗin nan a tafi da shi akan haka kuma Allah ya taimake mu da mu da ku da masu tsarin duka ba wata manufa a ciki illa kowa so ake je aljanna wannan ita ce kawai kowa so ake bi tsarin kuma ya samu lada don zuwa aljanna to kamar yadda na gaya muku mai karatu zai karanta mana daga ayar farko a cikin suratul nur idan mun gama sai mun kaddamar da surar in akwai lokaci sai mu fassara ta in babu lokaci gobe ma dora kun san ban iya tafiya da sauri ba an ce kamar jirgin dan karo ne ni ko kuma akwai wata katafila ba ta sauri in tana tafiya akan hanya sai dai ko ba ta sauri duk inda ta buga kuma ya bugu ko yawa to saboda haka za mu tafi a hankali almuhimmu saƙonni za mu ambaci wasu abubuwa da surar ta ƙunsa kamar 13 za a ji su ɗaya bayan ɗaya a gurguje saboda ka samu shauƙin sauraron kowace gaba idan mun zo karatun don amfanin da za ta maka na karanta mana malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.
نعم. وبنجدي تبارك وتعالى يا بودي wannan sura a madadin wato ta fara da wani abu sai ta fara da suratu sura wato asalin sa dai katanga ce shi yasa wasu suke kallon wannan surar kamar wani gida ne mai katanga kuma da aka kulle dan haka sai an bude an shiga ciki za a samu amfani iri daban-daban a cikin wannan sura kaga ana cewa suratul nas misali sai kaji ta fara da qul a'udhu bi rabbil falaq bi rabbin nas ko suratul fil sai kaji ta fara da alam tara suratul baqara sai kaji ta fara da alif lam mim ko suratul dukhan kaji ta fara da hamim da dai saura amma wannan da aka ce suratul nur kuma da aka zo buda sai aka ce suratul anzalnaha suratul nur suratul kuma anzalnaha wa faradnaha wannan sura min suwaril madina tana daga cikin surorin madina gari biyu ne katal ayin alqur'ani suke sauka a gurin ko dai sura ta zama makkiya ko kuma sura ta zama madaniya ɗayan biyu ne dan haka babu wani gari da aka ambaci surar sa a cikin alqur'ani in ba waɗannan garuruwa guda biyu ba ko dai a ce maka suratu kaza sai a ce makkiya ta sauka a makka ne ko kuma a ce surat kaza sai a ce madaniya a madina ta sauka wannan tana daga cikin gungun surorin madina su kuma mafi yarin jayin surorin madina suna magana ne akan wata alaka alakar da take tsakanin dan adam wato da ubangijinsa ko kace mu'amala surorin sun fi yawan magana akan mu'amaloli imma ka samu na zamantakewan al'umma imma kuma ka samu na zamantakewar harkar kasuwanci harkar auratayya harkar hukunce-hukunce da suka shafi wasu rukunai na addini harkar abubuwa ne na mu'amalar yau da gobe amma surorin makkiya na makka ɗalibinsu sun fi magana a kan ɗayan ta Allah da kuma misalai waɗanda suke nuna ƙudura ta Ubangiji wannan sura tana daga cikin surar Madina ayoyinta guda 64 ne kuma saukarta ta sauka ne bayan an saukar da suratul Nasr idza jaa nasrullah haka dai wasu masu tafsiri suka tafi kuma ita wannan sura din sura ce mai girman gaske saboda abinda take kunshe da su tana kunshe ne ala ahkamil ifaf wato ta tattara hukunci na mutuntakar dan adam mutuncin dan adam ta yadda za a yi ka zamanto afif in mace ta yi ta zamanto afifa abinda ake nufi da afif shine mutum mai cikar kamala mutum mai mutunci mutumin da ake samun mutunci daga wajensa mata mai cikar kamala wacce ake samun mutuntaka a gurinta ma'ana akwai mutane da zaka ga harshensu yana zagin mutane harshensu yana ashar ayyukansu munana to waɗannan ba a kiransu afif mai kamammen harshe mai kalmomi masu daɗi mai yawan ambaton Allah mai bautar Allah mai shiga ta mutunci, to shi ake kira afif. To surar za ta yi magana akan kamala da mutuntaka, wasitir da kuma sutura, wato shi ne mutumin da ya suturta kansa ya mutunta kansa. Waɗannan abubuwa guda biyu da surar za ta yi magana misali a ɓangare guda, su ne abin da yake tsayar da al'umma ta zamanto al'umma saliha. Idan al'umma ta zamanto tana da kamamman harshe da magana mai kyau da shigar kamala da ibada da mutunci, to wannan al'ummar za ta zamanto saliha. Idan al'umma ta zamanto watsattsiya, kowa gaban kansa yake, in ka ga dama ka ɗaga ƙafa ka ruga ashar, ka zagi wanda kake son zaga, ka ci mutuncin wanda kake mutunci, mutuncin ka son cin mutuncinsa, wato ka yi abin da ka ga dama na asha da batsa. To idan aka samu al'umma ta zamanto haka, waɗannan suka watsu a cikinta, to al'umma ta lalace. To shi yasa wannan sura za ta bayar da maganganu akan kamala, domin shi ne abin da yake saka al'umma ta zamanto mai mutunci a duniya. Wa biduniha, saɓanin abun nan guda biyu da muka ambata, tanhatu'ul mujtama'at. Idan al'umma ta zamanto ba ta da cikar kamala, ba ta da mutuntaka, ba ta da al'adu kyawawa, to wannan al'ummar sunanta faɗaɗɗiya. Wa yasiru amruha furutan, al'amarinta zai zamanto kawai shashanci ne, wato da tumasanci da rashin aikin da ya kamata. Fa yasbahu al-fardu ila al-hayawan, daga nan sai kaga mutum ya dauki rayuwa irin ta dabbobi. Daga nan sai kaga dan adam ya fi kusa da dabba, bai yi kusa da mutum ba, saboda bai dauka ma kansa mutuntaka ba. Shi yasa Imam al-Alusi yake cewa a cikin tafsirinsa, tafsirin Alusi, yana cewa ruya an rasulillah, an ruwaito daga manzon Allah, annahu qala, annabi yana cewa allimu rijalakum suratul maida, ku sanar da mazajenku suratul maida, duk da namiji ya kamata a koya masa suratul maida. Akwai wasu abubuwa muhimmai a cikin suratul maida wanda matashi ya kamata ya ginu a kansu, kuma ya girma a kansu, kuma ya san su, kuma ya tsaya a kansu. Wannan a wajen su sahabban kenan. Amma mu anan ai kaga yaro daga ya tashi ma nazari ake kaiwa, ba maganar suratul ma'ida ake ba.